بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دقود ياسبتك الله سبحانه وتعالى ليسرها دورمو أولا يمشي نا لاربا دايق وتر رمضان shekara ta 1434 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda daidai da 10 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Ci gaba kuma da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma daga littafin da muka saba bi, wato na tafsirin sa'idi. Jiya mun tsaya a ƙarshen abinda malamin ya rubuta mana dangane da sharhin sa ga aya ta 214. A yau kuma za mu tashi kan ko da 15 kai ko? Yawwa, da 15. Yau za mu tashi kan aya ta 216 a suratul Baqara din dai. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum, an wajabta muku alqitalu yin yaki wato tsakanin ku da wadanda ba musulmi ba, wa huwa kurhul lakum, alhali kuwa wannan yaki abin wahala ne akan ku, abin ki ne, ba kwa so saboda wahalar sa. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, كما داما زيو كنا كين ابو الهالك الهيري ني غليكو دانغاني دا الله سبحانه وتعالى ان يتي عسى معناه سنا تي فهي واجبه معناتها قد تبتي كنا كين ابو الهالك الهيري ني غليكو كما وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, lalle kuna son wani abu shi kuma wannan abun ya zama sharri ne gare ku, nan abinda kuke ki wanda alheri ne gare ku shine shi kitali, jihadi, karo da waɗanda ba musulmi ba a wajen jihadi na shari'a. Abinda kuma kuke so din nan wanda yake sharri ne ba ku ba ku sani ba shine tarkul kitali. Yawwa, tarkul kital shine abinda tuhibbuna huwa sharrul lakum, ma'ana barin yaki. Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shi ke sanin komai ko kuwa ba ku san komai ba, ma'ana ba za a ce komai kun san shi ba, Allah ya fi ku sanin maslahar da take da alaka da wannan. To yau tattaunawar mu akan wannan aya ce insha Allah a dangane da abin da ya shafi kalmar kuru. Malamai suna bambancewa a wasu wuraren malaman lugar larabci tsakanin al-kurhu wal-karhu. Al-kurhu suna cewa abinda ake nufi shine abinda ka dora ma kanka na mashakka, ba wanne ya dora maka ba. Al-karhu kuma shine abinda wani ya dora maka ya tilasta ka akai. Wasu malamai kuma suna ganin duk ma'anar ɗaya ce da al-kurhu wal kar, kamar al-ghusl ne wal ghasl, suka ce yana nufin abu guda ko kai ka dora maka kanka ko wani ne ya dora maka duk ma'ana dai abinda ake nufi nan al-mashaqqa mashaqqa amma nan a wannan siyakin yana nufin abun ki saboda wahalarsa Allah ya wajabta muku yaki da kafirai alhali ko wannan abun a zuciyarku ba kwasan sa saboda wahalar da take ciki ya lazimci idan kun yi la'alla za a rasa rayuwa akwai rashin dukiya akwai kuma jin ciwo da zai taba lafiyar mutum to duk saboda wannan yakan zama abin kyama a gunku kuna tsoron sa ba kwaso to shine Allah madaukaki a matsayin sa na wanda ya san komai ya san abin da zai je ya san abin da zai dawo yace Allah shi ya san abin da ba ku sani ba domin ko ku kukan iya kyamatar abu ku ji ba kwasan sa alhali kwa alherin duniya da lahira a cikin wannan abin yake kuna iya kuma san wani abu alhali sharrin duniya da lahira duk a cikin wannan abin yake amma tunda ku ba ku sani ba Allah ne ya sani ya kamata ku bar naku ilimin ku bi ilimin Allah subhanahu wataala in yace ayi abu kaza to ku dake shi yadda yace ayi kar ku wato bata shi kar ku kibi malam Abdurrahman al-Sa'idi yake cewa hadhihi al-ayatu fiha fardul qital fi sabilillah wannan aya a cikin ta akwai ambato da kuma magana akan farlancin yaqi fi sabilillah wato jihadi farilla ne wajibi ne ba'da ma kana al-mu'minuna ma'murina bi tarkihi bayan kuwa da kafin wannan lokaci mu'minai an umarce su su bar shi su saurara babu jihadi babu yaqi babu tunkarar kafirai sai kuma yanzu a wannan aya aka wajabta shi wannan ya kawo mu tattauna akan ita kanta mas'alar qitali ko jihadi me hukuncin ta a shari'a hukuncin a fita ayi yaqi da kafirai malamai bayan tattaunawa da suka yi akan nassoshin da suka zo a wannan babi sun yi abin da zaka ce shibhu ijma'i akan cewa ko in ce mafi yawan malamai jumhurun malamai suna kan cewa jihadi fi sabilillahi farilla ne amma farilla ta kifaya ma'anan farilla ta kifaya ba farilla ce kamar salla ta azhar la'asar maghriba isha'i da asubahi ba wanda tilas ne kowa sai yayi ma'anar farzin kifaya idan wasu suka yi sun dauke ma wasu wannan min haythul jumla al-imam at-tabari da ya tattauna wannan mas'ala yana cewa daga cikin dalilan da suke nuna mana su karfafa cewa jihadi farilla ne na kifaya ba na wato ainihi kamar da ake cewa da fasarar Hausa mun sani cewa farillan ainihi da kuma farillan kifaya ko da ainihi din abinda ake nufi ko fassara ce dai haka kawai ake fadin ainihi amma abinda ake nufi da ain shine abinda yake ta'ayyana ala kulli shakhsin ala hida abinda yake wajibi ne akan kowanne mutum a daidaikuwar sa shi kadai wani ba zai dauke maka ba baka zuwa ka zauna a gida kace wani yaje maka sallar azhar ba za ka zauna a gida ba wani yaje maka sallar la'asar haka waɗannan salloli ko ne maka azumin watan ramadan kana zaune lafiya lau waɗannan farillar su ba irin wannan bace wajibi ne sai kai da kanka to farilla jihadi farilla ce ta kifaya in wani yayi ko wasu suka dauki abin suna yi to an sauke ma wasu din ba dole ne kowa da kowa ba kamar sallar janaiza idan aka samu waɗanda za su je su sallaci gawa ta musulmi a je a kai shi makabarta a yi masa sallah a kai shi makabarta a binne to ba tilas ne akan kowa sai ya je ba haka dai irin waɗannan kamar da kuka sani to dalilin da ke nuna wannan kamar da al-Imam at-Tabari yake faɗi shine faɗin Allah subhanahu wataala a cikin al-Qur'ani suratu an-Nisa da yake cewa la yastawil qa'iduna من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات من ربهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هكذا يقول درجات منه ومغفرة ورحمة وأن آيوي أبن ده مال طبري دوسو ما لمي وأن باشيبا سكك لا أتكي سكتي أي كنغ أن الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعدون من المؤمنين إن أنت القاعدون أنا نفهم وطن دسك زونا أجده بس في تياك إبا دقى كلمة قاعدة دعينه وطن دسك زونا بس في تياك إبا توبذان سيدي ديبا سيأكي استثناء بندما أبوتا لش الله فيها دام ألم أركياتي لي مكافي دقول أبو da waɗanda suke da wata cuta a jikinsu abin jihadi to banda waɗannan haka kawai wanda suka zauna ba su fita ba to la yastawuna walladhina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba za su yi daidai da waɗanda suka fita suka yi jihadin da dukiyarsu da kuma rayukansu ba. Sai Allah madauke shi ya fifita mujahidai waɗanda suke fita jihadi akan waɗanda suka zauna a gida amma kuma sai ce wa kullun wa'ada Allahul husna kowanne ɗaya daga cikin su an masa alƙawarin wato abu mai kyau aljanna. Shi yasa suka ce to ashe kenan da a ce farilla ce akan kowanne mutum ɗaya ku dole ne kowa sai ya je da ba za a ce an yi alƙawarin alhusna ga kullun kowanne daga cikin su alqa'iduna da kuma wanda suka fita ba kun fahimci abin suka ce daga nan aka hangi cewa ashe farilla ne na kifaya wannan dai ɗaya ne daga cikin dalilan akwai tattaunawa da malamai suka yi akan wannan matsala da kuma dama amma akwai inda suka tattauna cewa jihadi a fita a yaƙi yana zama tilas wajibi a hali uku tilas wajibin ma'ana aini akan kowanne mutum ƙashin kansa suka ce idan hali na farko aka ce ga kafirai da mumini an riga an yi sahu an riga an fita fagen fama sannan an fara yaƙi an yi sahu da sahu to a wannan hali haramun ne wani ya gudu ashe kenan ya zama wajibi a kansa ainan la kifayatan. Hali na biyu idan kafirai suka auko wa musulmi gaba ɗaya suna gidansu aka fara tunkara su da yaƙi to wajibi ne a nan kowa ya fito a yi difa'i ba zancen ka saurara a ce a ai farilla ne na kifaya sai ka zauna kuma ana dukanka wannan babu ita. Hali na uku idan shugaban al'umma ya umarci mutane wato shugaba jagoran al'umma jagora mai hukunci ya shugaba ya umarci mutane kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa duk lokacin da ya ce wajibi kowa ya fita to tilas ne kowa ya fita da fatan mun fahimci wannan amma kafin wannan lokaci kafin a farlanta jihadi akwai lokutan da a farkon lamari lokacin da musulmi suke da rauni lokaci ne da aka umarci musulmi wajibinsu a lokacin shine su saurara su yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana shi mana a cikin alqur'ani alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah baka ga waɗannan waɗanda aka ce da su ku kame hannayenku kuma sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka me ma'anar ku kame hannayenku banda yaki ku yi haƙuri saboda kuna cikin halin rauni in ana cikin halin rauni wannan an gaya wa mu'mine ne a lokacin da ake makka lokacin da ake maka mu'mine suna da ƙarfi ba su da ƙarfi kafirai ne da ƙarfi shi yasa suke azabtar da mu'mine akan mu'minan su bar addinin musulunci su koma addinin kafirci wanda suke yi nasu na gargajiyarsu don haka kasancewar ba su da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mu'mine cewa su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu babban abin da aka ɗora musu wajibi a lokacin nan shine su kame hannunsu kar su ce za su taɓa wanda ya cutar da addini amma su yi sallah su ba da zakka wannan shine musulunci a lokacin nan da aka wajabta musu ma'ana da a ce wani zai mutu a lokacin nan da aka haramta masa yayi yaƙi ya tsaya iya abin da aka wajabta masa, ya salla, ya bada zakka kamar da Allah maɗauki ya faɗa, kuma ya kame hannunsa, to da zai mutu a wannan hali, ya mutu da imani kammalallen imani, kuma zai shiga aljanna. Saboda me? Ya yi aiki da abin da ke shine imani a lokacin da aka yi masa mukhataba a wancan zamani, amma lokacin da aka wajabta wa kowa, to kuma zai zama wajibi ga kowa. Akwai halaye kuma da malami suka ambata da jihadi ke zama haramu, yaƙi zai zama an hana shi. Daga cikinsu akwai wannan hali da na ambata, zan maimaita shi. Al-Imam Shafi'i, kamar da ya faɗi a cikin Kitabul nasa, yana cewa idan mutum ma yana da bashi a kansa, don an zo fita jihadi bashi. Wannan ra'ayin Al-Imam Shafi'i ne, ya faɗa cewa sawa'un hatta wanda yake bin sa bashin nan ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba, saboda in ya tafi aka kashe shi ya masa hasarar dukiyarsa. Daga cikin kuma halayen akwai wajibcin neman izinin iyaye. Mutum ba zai tafi yaƙi ba sai ya nemi izinin iyayensa. In iyaye suka ce a'a ka zauna a gida kai mana aiki kaza, to wannan umarnin na iyaye ya fi wannan fita jihadi. Wani bawan Allah ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za a fita yaƙi, kafin a ce an wajabta shi akan kowa dole sai ya fito, ya tambaye shi ya ce kana da iyaye? Sai ya ce to je fa fihi ma fajahid, je ka zauna tare da su ka kyautata musu, wannan shi ma jihadi ne. Daga cikin halayen kuma akwai halin idza zada al-kuffaru 'ala al-muslimin 'adadan wa 'uddatan, idan kafirai adadinsu da tattalinsu ya fi na musulmi, kuma har aka tabbatar da idan an fita za a halaka musulmi, za a ci nasara a kansu, ba su da wani ƙarfi, saboda ba makaman da suka isa adadinsu, kuma ba su da yawan da za su iya tinkarar wannan adadin na kafirai, to anan shi ma malamai haramtawa suka yi cewa kar a fita, mana kar a fita a yi haƙuri. Suka ce wajibi a yi aiki da nassoshin da suka sauka a kan mumine a lokacin rauni, lokacin zaman Makka kenan. Kar ka zo ka ce a to ai tunda Allah ya riga ya ce wa qatilu a immatil kufri, kawai ko ina sai ka dora abin a kowane yanayi, a'a wancan yanayi daban, lokacin da aka ce akwai rauni to wajibin musulmi shine wannan haƙuri. Ibn Juzay a littafinsa Al-Qawanin Al-Fiqhiyya, ɗaya daga cikin malaman mazhabar Malikiya, littafinsa kuma yana da kyau, mujalladi ɗaya ne haka ƙarami, yana da muhimmanci mutum ya karance shi. Baya cikin littafan da muka saba a nan ƙasar na karanta, littafan da muka saba karantawa na mazhabar Malikiya, Ahlari, Ishmawi, Iziya, Risala, Askari, Lawwali da Thani, wato Mukhtasar. Amma yana cikin littafai mashhurai a gun manya-manyan malaman mazhabar Malikiya, sanannen littafi ne, duk da bai shahara nan a wurinmu ba, sai a wusatsin malamai a nan ɗin akwai, ba babu ba. Ibn Juzay yana cikin malaman ƙasar Andalus, yana faɗi a cikin wannan littafin nasa, yana cewa wa in alimul muslimun, idan musulmi suka san annahum maqtulun, cewa za a kashe su lokaci guda gaba ɗayansu saboda an fi ƙarfinsu, yace falin sirafu aula, to su juye baya su gudu shi yafi. Yace wa in alimu ma dhalika annahum la ta'thira lahum, in suka san tare da wannan abu cewa ba su da wani tasiri, fi nikayatin fil aduwi, wajen kaiwa ga cutar da abokin gaba, ba za su iya kai masa su cin masa shi abokin gaba ba, sai ce wajabal firaru, wajibi ne su gudu. Mun san kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala a suratul tauba ya gaya mana ka'idoji na idan an haɗu haddazancen adadi, in kuna adadi kaza wajibi ne ku tsaya, in kuna adadi ƙasa da kaza ya halatta ku gudu, duk wannan sanannen abu ne. Don haka idan akwai cutuwa ko rashin shiri, kun ga cewa ba ku kintsa ba, to wajibi ya zama cewa an gudu. Wa qala abul ma'ali, har ya hakaito maganar abul ma'ali al-Juwayni cewa la khilafa fi dhalika, wannan babu ma sabani akai, ba magana ce ta ce akwai sabanin malami ma akan wannan mas'alar ba. In babu ƙarfi ya zama an sauke wa mutane, ba abu ne da za a tilasta a ce a fita ba. Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa mata kana mujarrada tahawurin, duk lokacin da aka ce jihadi ya zama kawai wato mutum ya kutsa ne ba tare da lura ba, shine tahawuri, recklessness. Mutum ya abu babu lura, shi ake nufi tahawuri. Yawa ya zama babu baka lura da me zai je ya dawo ba. Ibn Hajar shi in dai har haka ne, haka za a je a kutsa kai a halaka ba tare da tsari ba, sai ce fa mamnu'un, wannan haramun ne. La siyama in tarattaba ala zalika wahnul muslimin, musamman ma in ya zama wannan abun zai jawo ƙarin rauni ga musulmi, to ya zama a je a aikata shi haramun ne. Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa faman kana minal mu'minina, duk wanda a cikin mu'minai ya zama bi ardin huwa fiha mustad'afun, in yana wata ƙasa wadda shi mai rauni ne, an raunana shi ba shi da ƙarfi, kafirai sun fi ƙarfinsa, ba shi da la ta ɓangaren adadi, la ta ɓangaren shiri na makami wanda zai iya tunkarar kafirai a yaƙi. Aw fi waqtin, ko kuma a wani lokaci, huwa fihi mustad'afun, wanda shi mai rauni ne a wannan lokaci ɗin, sai ce falyamal bi ayati sabri, to wajibi a kansa ya aiki da ayoyin haƙuri, wasafhi amman yu'dhi Allah wa rasulahu, da kuma rangwame da haƙuri akan duk wanda ya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana in kana cikin yanayin da baka da ƙarfi, gashi ana yawa musulunci cin kashi, ana masa abubuwa, to in fa baka da makami, maimakon kai abin da zaka je ka jawo wa musulmi baki ɗaya tashin hankali, to ka saurara, an sauke maka wajibin ka gusar da wannan damuwa da kake kallo. Mun fahimci zancen Ibn Taymiyyah? Yawwa. Amman yu'dhi Allah wa rasulahu min alladhina utul kitaba wal mushrikin, daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara, wal mushrikin, da suke azabtar da musulmi, in kaga ba yadda za ku yi saboda kuna da rauni, yace to wajibinku ku yi aiki da ayatus sabri, ayoyin haƙuri. Wani ne ayoyin haƙuri? Wancan da muka kawo, alam tara ila alladhina aqila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salat wa atu zakka. Mun fahimci ayar? Yawwa. Sannan sai yake cewa wa amma ahlul quwwati, amma ma'abuta ƙarfi, ma'ana in musulmi suna da ƙarfi, fa inna ma ya'maluna bi ayati qitali a'immatil kufri, to a lokacin ne ya wajaba a kansu su yi aiki da ayar faqatilu a immatal kufri, wadda take cikin suratu al-bara'a. Mun san wannan aya ko, cewa ku yaƙi shugabannin kafirai, alladhina yat'anuna fid dini, masu sukan addinin musulunci, wa bi ayati qitali alladhina utul kitaba, haka nan kuma a lokacin in ana da ƙarfi shine za a yi aiki da waccan ayata italin a yaƙi alladhina utul kitaba, waɗanda aka bai wa littafi, yahudawa da kirista kenan, a waɗanda suka yaƙi addini, ko kuma suka aka bai wa littafi, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun, ai haka Allah mu duke faɗa ko. Yawwa. Qatilul alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba ko hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. To wannan ayar amfani da ita lokacin da ake da ƙarfi ne. Wannan maganar fiqhu ne ko ba fiqhu bane? Fiqhu ne na yanayi, wajibi duk inda musulmi suka samu kansu, to su lura da halin da suke ciki, halin rauni suke ciki ko halin ƙarfi, sannan sai a tunkari abin da za a tunkara. Ba magana ce ta tsoro ba, ko a tsorata, ko kuma ka ce a'a shikenan ai tunda dai akwai matsala kaza kawai a tashi aje. Ya faɗi wannan magana a cikin As-Sadimul Maslul nasa ala shatimi ar-rasul. Abinda nake so in faɗa shine harkar jihadi, wanda kullum muna faɗakarwa a kai, ba matsala ce ta wane a ƙashin kansa ba, kai kaɗai, ba matsala ce ta limamin masallaci ba, yau yanzu ya ce to ku jama'a daga yau na ɗora muku wajibi mu fita jihadi a jidi inda aka ga kafirai a kashe su, wannan ba harkar haka ba ce, harka ce ta al'umma baki ɗaya, harka ko ta al'umma baki ɗaya, to tana hannun waɗanda ragamar gudanar da al'umma ke hannunsu. Shi yasa malamai suka tabbatar da cewa magana akan harkar magana ce ta shugabanni da malamai za su ba da fatawa a kai, amma ba ta kowane ɗaiɗaiku kawai mutum ya karanta nasoshi ya zo shi to jama'a ga shi fa abinda Allah ya ce don haka ku tashi mu fita, duk inda aka kafiri a kashe shi, ba haka ake ba. tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa wani duk lokacin da ake akwai malamai to da shugabanni da malamai su suke karrara me za a yi in an ce shugabanni ba ana fufan shugaban wata kungiya ko da ta addini ce yauwa kada shugaban kungiya ya ce a duk wanda suke yan wannan kungiya to duk ran da nace abu kaza za a yi shugaban kungiya ba shugaban al'umma ne da aka wajabta wa mutane da'a a kansa ba mun fahimci wannan yau duk inda kuke jin nassoshi na ai da'a ga shugaba ana zancen da'a ga shugaba ne mai mulki wanda ke da kurkuku wanda ke da hukunci musamman ya zama da hukunci na Allah mun fahimci wannan ko yauwa amma ba haka shugaban kungiya ko limamin masallaci ko wani mai wayo a cikin unguwa sai ya tara samari ya ce to daga yau mu fito mai kaza ba a'a mai jagorancin al'umma a hannunsa wannan maslahata yanzu ko da a hankalce ka duba ka gani mana in ka ce za ka ɗauko wani abu na a tashi a yi wani yaƙi ko wani abu na tashi hankali lamarin ba iya gidanka zai tsaya ba kai da ka ɗauko inda iya gidanka zai tsaya aka ce to kai shugaban wannan gidan ne kana da dama ka tsokano abin da ka tsokano iya gidanka to amma ya shafi gidan wane ya shafi gidan wane ya shafi unguwarku ya shafi gari kaza ya shafi ma ƙasa baki ɗaya don haka duk yadda irin wannan abu yake to ba mai ƙarrara shi ya ce a zo a yi shi in ba shugaban wannan al'umma ba muna fahimtar abin in musulmi ku suka samu kansu a yanayin rauni ko a halin da ba su suke gudanar da tsari ba to an sauke musu wannan abu har sai lokacin da suka yi ilmantar da mutane suka yi yaƙi na ilimi jihadi babba da yake kan mutane a lokacin rauni shine me su ilmantar da mutane a ja hankalin mutane a musulunta tukuna har musulmin ma su ga muhimmancin jihadi yanzu a cikin musulmi akwai musulmi da yawa suna la ilaha illallah kana musu zancen jihadin ma ba sa so haka ne ko ba haka ba don haka a fara wannan abun tukuna in kana da mulki kai ne jagora mai cewa ai abu kaza to a lokacin sai kai wannan abu duk al'umma sai su yi maka da'a kuma shi ma inda shugabancin wannan magana da muka ranta ta Ibn Taymiyyah yana magana ne akan shi kansa masu shugabanci din akwai shugabancin to sai a lura muna da ƙarfi ko ba mu da ƙarfi in da ƙarfi to a shiga a je a yi yaƙi in ba ƙarfi a saurara a yi hanyar da za a bi ta bi a hankali da ilmantar da mutane har lokacin da musulmi za su yi yawa ƙarfinsu zai yawa to ba a yi sa a ci musu kashi ba yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka ai ko darasin da ya gabata mai magana akan cin kashin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa wannan an kore shi da gari idan da yana da ƙarfi zai fita daga garin ba zai fita ba ashe kasancewar akwai rauni Allah madaukaki yace a saurara duk abin da suka yi an kama kwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka an matse har idan sa ya bayyana an kore shi daga gida an yi duka ga wasu daga cikin sahabbai amma duk da haka daga sun zo sun ce ya rasulullah to haka zamu zauna ne sai ce ku yi hakuri an yi wa waɗanda suka gabace ku kaza da kaza da kaza da kaza saboda me a lokacin ba a bada izini a yaki ba sai da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma mutanen madina suka karbe shi aka bashi jagorancin al'umma a hannunsa masu son shugabanci a madina a lokacin aka ce su dakata abdullahi bin ubay bin salul da shi za a dora shugaba a madina lokacin da aka kafin hijira al-aus wal khazraj sun daina yaki da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai wannan dama ta kubce masa wannan shine sababin zaman sa munafiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina gabaɗayan al'ummar da muhajiruna da suka zo dama nasa ne tare suke da shi da al'ansaru da suka zo suka karbe shi duk suka bashi shugabanci shine shugaba a lokacin kuma to ga hari mushrikai suna kokarin su kawo ga yahudawa a wani gefe guda su ma suna nan sai aka fara zancen a fara neman a yi zaman lafiya da yahudawa da suke a nan gida ai mun karanta asira tare da ku a nan wuri lokacin da farkon lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira me ya fara yi sai da ya fara kokarin kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kabilu kawai na larabawa waɗanda ba su musulunta ba wasu a ja hankalinsu su musulunta wanda ba su musulunta ba waɗanda suke kan hanyar da ƙurayshawa suke bi in sun taho da ayarinsu na kasuwanci zuwa sham domin in mutum zai shi sham dole sai ya biyo ta madina in daga maka yake ko yaman to akan wannan hanyar duk ƙabilun da suke kai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme su ko su musulunta cikin ruwan sanyi ko kuma su bashi haɗin kai cewa ba za su baiwa mushrikai goyen baya akan a yake shi ba an yi wannan ko ba ai ba an yi wannan duk a lokacin farkon lamari ashe idan ana cikin rauni to ka dauko maganar cewa a tashi ayi jihadi a kashe wani da wani ba lokacin ta bane saboda an tarihi ya tabbatar akwai lokuta da dama fatarat na rayuwar musulmi wani lokacin suna da izza wani lokacin suna da rauni to lokacin da ake da rauni din nan kamar da ibnu taymiya faɗa anan sai ayi hakuri ayi aiki da ayoyin hakuri lokacin da ake da ƙarfi to ayi aiki da waɗannan ayoyi na maganar ƙarfi saboda mai kar a kawo wa musulunci cikas ko kuma a hana shi tafiya ko kuma ya zama cewa ana ƙoƙarin a yaƙe shi duk inda aka ce ga musulmi za a yaƙe su to za su kare kansu in suna da ƙarfi in ko ba su da ƙarfi to haƙuri ne wajibinsu ina fata mun fahimci wannan abu shi yasa malama suka yi maganar hatta tattaunawa a kan da ƙarrara wane ne zai ce a yi wato magana a kan mas'aloli irin waɗannan na jihadi malamai ne suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah madauki ya saukar mana da aya wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum cewa idan wani lamari yazo musu na maganar zaman lafiya ko tsoro duk abin da yake da alaka da ya za a zauna lafiya duk abin da ke da alaka yaya tashin hankali to irin wannan yanayi mutane Allah madauki yana bada labarin waɗanda suke ba su fahimci abubuwa ba idan suka samu irin wannan adha'u bihi sai ga suna ta yada shi sai su ta yada daga mutum ya ji wani abu na labari lokacin da ake tashin hankali ba a yada jita-jita yada jita-jita yana ƙara rura tashin hankali ya ci gaba don haka Allah madauki sai ya ce annan da a lokacin da ake cikin irin wannan lamari sun samu wani labari ko wata magana tadda take da alaka da zaman lafiya ko tsoro da a ce wato za ka ga cewa suna kokari da azurbabi su yada sai ya ce walau radduhu ila ar-rasul da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kaji wani abu to karka ga ya ma abokinka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka ga masa kaga kenan ashe in ka ji wani abu ga yawa masu jagoranci ga yadda abu kaza yake akwai matsala abu kaza akwai matsala abu kaza wannan shine fa shari'ar musulunci ko kuma waɗanda su ne shugabanni haka Allah ya ce wa ila ulil amri minkum zuwa ga shugabanni a cikin su shi yasa Allah madauki ce ba dan rahamar Allah da falalarsa ba da an bi shedan sai ka dan daga cikin mutane ashe kenan abin da yake wajibi ba kowa ke magana akan irin waɗannan lamura ba sai shugabanni ashe kenan ba dai kira mabiyansa yace lokaci yayi yanzu mu fito jihadi ballantana har a ce ma waye yawo ko wa'azi gari gari ya ce ya tsaye da hujja tilas ne kowa ya zo ya bi ra'ayinsa shi a fahimta irin tasu wannan duk ba cikin koyarwar musulunci kuskure ne da yake jawo musulmi bala'i iri iri kamar yanzu ku duba irin halin da al'umma take ciki na rauni da kaskanci sakamakon me da tuhuma akan musulunci kawai musulmi ne kai abin tuhuma ne ba dan komai ba saboda wasu sun ari bakin musulmin sun yi amfani da irin wannan dama sun shiga irin wannan harkoki na kashe-kashe da kone-kone ko kuma wato sabama ba mai da makamancin wannan wanda ba karantarwa ce ta musulunci ba kuskure ne na fahimtar nassoshin alqur'ani kuskure ne na fahimtar nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne na fahimtar maganganun malamai jami'u فضله yana daga Umar dan Khattabi ku ji wannan magana daga Umar Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ma akhafu ala hadhihi al-ummati min mu'minin yanhahu imanuhu bana tsore cewa wannan al-Umar wani mu'mini bana tsore ce ma al'umma wannan mumini wanda yake laifi kuma sannan imaninsa na hana shi wannan laifin amma bai daina ba yana laifi ya cuci wannan ya cuci wannan ko fasiki da yake fasikanci kuru-kuru an gan shi Umar radiyallahu ta'ala anhu yace bana tsore ce wannan al'ummar komai na irin wannan sai yace me walakin akhafu alaiha rajulan amma abinda nake tsore ce wannan al'umma shine mutumin da wani mutumi a samu wani mutum قرأ القرآن يا كرنت القرآن حتى أذلقه بلسانه har ya iya fidda shi garau da harshensa, akwai zalaka, ya iya zalaka da tajwidi, ya iya karanta ayoyi, ya haddace Qur'ani bi lisanihi ta'awwalahu ala ghairi ta'awilihi, amma yazo yayi ta'awilin Qur'anin ba a yadda Qur'anin yake ba, ya dora mutane akan hanyar abin da shi ya fahimta, bayan kuwa ba haka Qur'anin yake ba. To Umar radiyallahu ta'ala anhu yace babu abin da nake tsore cewa al'umma irin wannan. Kuma wannan shine abin da ya faru a bayan zamanin Umar din, zamanin fitinar da ta auku tsakanin sahabbai, musamman zamanin abin da ya faru tsakanin Ali radiyallahu da Muawiya radiyallahu ta'ala an na fitina, akai daga wannan ga magoya bayansa, wannan ga magoya bayansa, wannan me ya auku a lokacin da suka yi shawara ayi ta hakimi. Wannan kullum muna ba da wannan kissa, da aka yi ta hakimin nan, ta hakimi shine a dora mutum biyu, aka sabo wasu mutum biyu, Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari, su tattauna tsakanin su akan yadda za a warware wannan mas'ala. Da aka yi wannan lamari me ya gudana, wasu mutane daga cikin magoya bayan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu suka ce basu yadda ba, dan me Ali zai dauki hukuncin Allah ya bayo wani dan adam, ba haka suka yi ba, har suka kafirta Ali, suka ce Ali ya zama kafiri, Muawiya ma ya zama kafiri, dukkan wanda ke tare da wannan ko wancan duk kafirai ne, saboda sun bar hukuncin Allah. Allah ya ce inil hukmu illa lillah, hukunci ai na Allah ne, da kuma fadin Allah madaukaki wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, duk suka kawo, suka kafirta Ali, suka kafirta Muawiya, da kuma duk wanda ya bi su. Kun ga wannan fahimtar Qur'ani ne, gurguwar fahimta ko amfani da ayoyin Al-Qur'ani ne, ba inda ake, ba inda suke ba. Shi yasa Ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sai yake cewa da yaji suna fadar inil hukmu illa lillah, me yace, ita kalimatu haqqin urida biha batil, kalma ce ta gaske cewa hakika hukunci na Allah ne, amma kuma barna ake nufi da ita. Yaya za a mutum mai tsoron Allah irin Ali ibn Abi Talib a zo a ce ya kafirta saboda ya sa wakilcin wasu mutum biyu su tattauna? Mun san kuma a ƙarshen kissar har da suka gudu suka koma Harura, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya tura wa waɗannan mutane da suka yi tawaye suka kafirta Ali, ya tura musu Abdullahi dan Abbas ya je ya tattauna da su. Kwanan nan ma ba a daɗe ba mun yi wannan maganar anan, ko yawa, da yadda ya tattauna da su ya ja hankalinsu, gashi a Qur'ani Allah maɗaukaki ya yarda a sa mutum biyu su yi hukunci a wajen abin da ya shafi idan mutum ya kashe wani abun farauta alhali yana cikin ihrami. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami, sai sai me yahkumu bihi dhawa adlin minkum, kaga sai aka dora dhawa adlin minkum, ma'abuta adalci daga cikin ku yahkumu, su za su yi wannan hukunci. Kun ga nan Allah ya dauki hukuncin ya baiwa har shi ne, sai Ibn Abbas yake cewa yaya ga Allah ya baiwa mutane hukunci, mutum biyu su yi hukunci akan wannan ya kashe barewa don haka zai yanka akuya, wannan ya kashe kaza zai kashe kaza, wannan kiyasin a yi shi, an dora mutum biyu su yi daga cikin adalai a cikin ku, ba ku ji tsoron Allah akai ba, za ku ba da fatawa kawai a kashe mutane. Domin a lokacin nan kaura suka yi suka yi hijira, duk wanda bai je inda suke ba kafiri ne, kuma suna kashe duk wanda suka haɗu da shi, in kirista ne ko wanda ba yahudi a kyale shi, in musulmi ne sai a tambaye shi meye matsayinka akan aqidar mu, ka yadda da kaza, ka yadda da kaza, in bai yadda ba su kashe shi a wuri, in ya yadda su kyale shi. Wannan haka akai da khawarijawa a wancan zamani, har yace musu kuma ba kwa ganin cewa ga abinda da biyu fab'afu me hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, haka Allah madauke shi a tada hakaman, ku duba fa hakam, lafazin hakam alƙali mai hukunci cikin dangin mata ko dangin miji da kuma wani su hadu a kira a tattauna, ina miji ina mata, ya aka me ya kai ku ko ka tashi da hankali, me yasa aka samu wannan rikici, me yasa kika yaji kika tafi gida, a tattauna a daidaita a hukunci, kai kai hakuri ko keke hakuri, wannan shine hukuncin da Allah shi ai. To ya Allah ya bada wannan hukunci akan harkar aure ko kuma akan abin da al'umma za ta shiga tashin hankali, a tuhumi addinin musulunci da tashin hankali, sannan za ku zo ku jefa mutane a irin yanayi shine ya gaya musu wannan a lokacin nan da yawa daga cikin su wajen mutum 4000 suka bar wannan aqida suka tu suka da kan hanya daidai sun sami wanda Allah ya yi masa addu'ar Allah ya bashi fahimta da ilimin addini da kuma fahimtar tawilin alqur'ani fasara alqur'ani gashi yazo ya fasara musu yadda ya kamata sun ji shi kuma sun dawo don haka ashe hatsari ne mutumin da ba karatu ne ba ba malami ne da shi ba ya fasara alqur'ani yadda yake so musamman a mas'aloli da suke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya duk abin da ke da alaka da tashin hankali da zaman lafiya magana ce ta shugabanni ba magana ce ta kowa da kowa a unguwa kawai ya bude baki ya ce to mu tashi mai kaza a yi zanga zanga a kona wuri kaza a kashe wani wannan ba harkar mutum a matsayin sa na individual bane wannan a shari'ar musulunci ina fata mun fahimci wannan to Allah madauki ya taimake mu ya tsare mu daga aukawa cikin abin da zai wato rura wutar wani abu na damuwa mu karanta abin da malami ya ga mana a cikin wato littafin tafsir as-sa'di yace hadhihi al-aya wannan aya fiha fardul qital fi sabilillah ba'da ma kana al-mu'minuna ma'murina bi tarkihi a wannan aya umarni ne na cewa an farlanta yaqi akan mu'minai bayan kuwa da an umarci mu'minai su bar jihadi li da'afihim saboda raunin su kun gani muna karanta wannan li da'afihim saboda raunin mu'minai ashe inda raunin mu'minai ana umarta su su saurara wa adam ihtimalihim lidalika kuma da rashin cewa ba za su iya daukar wannan ba ba za su iya jure masa ba domin me babu karfi babu makami la'allama babu yawa sai ce falan ma hajara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila almadinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wa kathura almuslimin muslimun kuma muslimi suka yi karfi wa qawau kuma suka yi karfi suka yi yawa suka yi karfi amarahumullahu ta'ala bil qital sai Allah ya umarce su da su yaki kuma abun Allah madaukaki yana dora mana fa yaya zai mana magana akan sallah azumi da zakat da haji yace mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sai kuma ne yazo ya dora maka abin da ba haka ake ba ashe in kaga Allah ya dora wa mutane abu to dama suna da damar da za su yi shi ne in babu dama me yasa kun ga Allah subhanahu ta'ala sai ya hada mu da al-asbabud dunyawiyya a cikin harkar jihadi harkar jihadi suna da alaka ne da al-asbabud dunyawiyya ba a hada mu da maganar abin nan mu'jizanci ba mu'jiza ba cewa koyo shi ai mana mu'jiza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi ba a rataya shi da mu'jiza ba inda Allah ya so a kowanne lokaci Allah zai wa musulmi yaki da kansa kawai sai mu zauna a gida sai ya zama cewa duk inda kafirai suka tashi za su yi wa musulmi wani abu sai Allah ya maganin su amma Allah bai bar harkar jihadi da irin wannan surar ba cewa ai mana mu'jiza a koyaushe a yakin badar mun ga an yi mu'jiza an turo mala'iku sun taimaka amma yakin uhud me ya faru shi ma mala'ikun sun taimaka amma sai da musulmi suka sha bala'i an sha wahala har aka karyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yanzu abinda zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ayi masa irin wannan abu a wajen yaki ai saboda Allah madauki ya hada abin ne da al-asbabud dunyawiyya me nake nufi da al-asbabud dunyawiyya sabubban duniya in kana da karfi zaka iya abu baka da karfi ba zaka iya ba shi yasa sai ba mu umarni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl kun ga bai ce ku zauna ku saurara duk lokacin da aka tashi jihadi mala'iku za su zo su taimaka muku ba magana ce ta karfi ashe kuwa idan magana ce ta karfi kun ga ita ma an yi amfani da lafazin istita'a a ciki ko mastata'tum min quwwati abinda kuke da iko na karfi in kuka samu wannan karfi kuna da karfi to za ku yi abu kuma sai ku yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala babu wanda zai ce ya dauke jihadi an shafe shi wai har tashin kiyama yanzu an daina magana sa babu wannan a shari'ar musulunci jihadi yana nan ba mai dauke shi amma yana da ka'idojin sa ba kowa ne ke bada umarni a yi shi ba ba kowa ne ke sa baki a cikin sa ba yawa da ka'idojin sa kamar da muka ji kuma muka karanta don haka mu fahimta cewa lamari ne da Allah madauki ya hada shi bil asbabid dunya akthar min irtibatihi bi الاسباب الاخرى تو شيني سيكي سيوا واخبر الله مدوكي بام لاباري انه مكروه للنفوس سيوا wannan yaki fa abu ne da rayuka ba sa san sa lima fihi min at'ab saboda abin da ke ciki na gajiya wahala wal mashaqqa da tsanani wa husul anwa'il mukhawifi wat ta'arrud lil matalifi saboda aukuwar nau'o'in abubuwan tsoro da kuma mutum zai bijirar da kansa da halaka iri-iri shine al-matalif yau abubuwan da za su kai ka ga halaka wa ma'a hadha amma duk da haka fa shi wannan qitalin ko jihadi fa huwa khairun mahd alheri ne baki dayansa in an ce alheri ne baki dayansa to alheri ne cikin sa da wajen sa babu wani sharri a cikin jihadi duk abin da Allah ya ce ayi shi ba za ka ga sharri a cikin sa ba domin me gashi ne ya faɗa mana sai lima fihi min athawabil azim saboda lada mai girma da yake cikin sa domin jihadi yana cikin manyan ayyuka yana cikin afdalul a'malil badaniyya kuma har tashin kiyama yana nan a shar'ance amma da ka'idar sa yawa to akwai kuma lada babba a ciki wattaharruzu min al-iqab da kaucewa uquba al-alim mai radadi wan nasri ala al-a'da'i da kuma cin nasara akan abokan gaba wadh-dhafari bil ghanaim da kuma samun ganima yawa a cin nasara shi ma a samu ganima wannan ai duk alheri ne a cikin jihadi ko wa ghairi dhalika da makamancin wannan mimma huwa murbin na daga abin da yake za'id ne shine ma'ana murbin ya karu ala ma fihi min al-karaha ya fi abin da ke cikin sa na wahala in ka dubi jihadi abin da ake samu a cikin sa alherin yafi wahalar da ake samu a ciki wahalar sai a ina take tafiya abun hawa ko rashin abun hawa makami ko rashin makami sannan kuma ajiwa mutun ciwo ya zama gurgu wani ya zama makahu ku duba abin da makaranta asira na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Talha ibn Ubaydillah hannunsa a shanye yake Sa'd ibn Abi Waqqas hannunsu duk a gutsure wani wannan an ji masa kaza wannan idansa babu da a ce surarsu za a kawo mana yanzu mu gansu sai mu ga ashe manyan sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna da wata nan kasa sakamakon kare wannan addini sannan a ƙarshe in an koma lahira me ya sakamako aljanna ce ga shahada in mutum ya mutu akai kun gani wannan kofar dama ita ce akan yi amfani da ita wanda ma ba daidai yake kiran ba sai ya kira mutane su zo su mutu ce ai akwai shahada ce shahada ce na'am musulunci idan mutum ya mutu wajen kare shi hakikatan bisa ka'idojinsa akwai shahada kuma akwai lada babba Allah subhanahu wa ta'ala matan aljanna kawai farkon abin da ake fara baiwa shahidi guda 70 za a fara bashi da su kuma duka a bashi karfin yadda zai hulɗa da su wannan kenan sannan kuma tun kafin ya tafi lahira anan tun kafin wato a tada kiyama in ya mutu rayukan masu jihadi wanda suke shahidai a cikin wato wuyan makogoran wasu tsuntsaye koraye a cikin su ake sawa ba a cikin inda ake sa rayukan sauran muminai ba haka za su ta yawo a cikin aljanna kaga ashe rayukan nasu ma suna cikin aljanna tun kafin tashin alkiyama waɗannan abubuwan duk suna nan wato na falala dangane da jihadi amma kuma kamar yadda muka ambata da ka'idojin nan nasa ba a yin sa da tahawuri da yi da ka sai an bi shi yadda musuluncin ya tsara kamar yadda sallah sai yadda annabi ya ce kai za ka yi to haka jihadi sai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara haka za a yi shi to shine sai yake cewa wa asa an tuhibbu shay'an lalle za ku so wani abu wa huwa sharrun lakum alhaliku sharri ne gare ku wa zalika mithlu alqu'ud anil jihadi shine misali mutum ya zauna a gida ya ki tafiya yaki mutane wasu suna ganin in suna tsoron su mutu sai su zauna a gida to zama a gida dinnan da barin jihadi ai mutane suna so ko to suna san wani abu wanda yake shi kuma abin sharri ne wancan ku abin da ake kyama ana kyamar sa saboda wahalar sa alhali kuma menene alheri ne baki dayan sa shi yasa yace mana khairun ne mahd nan ce khairun mahd alladhi la sharra fihi to shine sai yake cewa لطلب الراحه دون نيمن هوتو فانه شر ونن شر ني لانه يعقب الخذلان ينا هيفد ابايانسا اسامي تابيوا ده رشين تيمكو وتسلط الاعداء سنن ذا اسامي ابوكان غابا سو هاو كانكو سو تشي نصر اكانكو تند كون زونا كون كاري كانكو على الاسلام سو في قرف المسلمين واهله ده مسلمي باكي ده يسي وحصول الذل والهوان كما اسامي قسقنشي ده كما واتو ولاقنشي in har aka ki to za a samu kaskanci da wulakanci duk al'ummar da bata yadda da tayi jihadi ba to hakika ta yadda da kaskanci da wulakanci Allah madauki ya tsare mu yace wa fawatil ajri da kuma kubcewar wato lada al'azimi babba wa husulil iqabi da kuma ma samun uquba domin daga ran da aka wajabta shi wajibi ne akan ku in akwai damar yin sa in ku babu damar yin sa saboda rauni in akwai rauni to hawan wajibcin sa bai hau ba ballanta na a samu uquba Allah kyauta mana sai ce wa hadhihi alayatu wannan ayoyi ammatun muttaridatun gamammune kuma suna shiga kowanne fage fi annal af'al alkhairi suna magana akan cewa ayyukan alheri التي تكرهها النفوس وند رايكا سكي كي لما فيها من المشقة سبود أبن لكي تكينسنا وهلا أنها خير بلا شك الهير نبا تعلنكو كنتوبا وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس كما سنن أيكا الهير كو شر وند ذاك رايكا سكي سو لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة سبود أبن لكي وهمنسا أكوين هوتو أكوين كونشير هنكالي دا جندا دي أتكي فهو شر بلا شك وانا شكوما شرني شي مباكو كنتو ميكي تيوا أنا وانا مغانا تسيوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أي فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا وهو شر لكم تندى يأي أمباني دا لفظين شيئا تونمبا إيا مغانا الجهادي أكيبا كوانا أبو دوانا أيكين الهيري ya kamata mu san cewa duk da cewa aikata shi yana da wahala mutane suna kyamar su aikata wani abun alheri dan abun da ke cikin sa na wahala ko cin kuɗi ko daukar lokaci to ya kamata mu san cewa alheri a cikin sa yake shi kuma abun da rai yake so na saban Allah ko kuma wani abun da yake sharri ne duk da rai yana san sa to idan baka aikata a cikin sa sharri yake mun gane ko da kana ganin ai akwai hutu akwai jin dadi to akwai sharri a cikin sa wannan a kowanne abu ya shiga ba sai iya jihadi ba kun fahimci abin da ke nufi yace wa amma ahwalud dunya amma halayen dunya fa laysal amru muttaridan lamarin dunya to lamarin su ba haka yake ya shiga kowanne babi ba in an ce muttarid abin da ya shiga kowanne babi yawa ma'ana ba kaidar sa bata karyawa bata canzawa sai sai walakinnal ghalib amma dai abin da muka sani galibi shine alal abdul mu'mini akan bawa mu'mini annahu idha ahabba amran in yaso abu min al umuri daga cikin wani al'amura fa qayyada Allahu lahu min al asbab ma yasrifuhu anhu sai Allah ya kawo masa wani abu shine qayyada Allahu lahu Allah ya ajiye masa abinda zai kauda shi daga aikata wannan abun na alheri din da yake so ko kuma na abin da kai da yake so sai Allah ya kauda shi daga kansa to sai yake cewa annahu khairul lahu ya san cewa alheri ma'ana kana da niyyar zaka aikata wani abu na daga lamuran yau da kullum zaka yi aure zaka yi kasuwanci zaka yi karatu zaka yi kaza da kaza da kaza da kaza sai kaga Allah ya kade ka daga kan wannan abun ya kauda kai to ka yadda cewa wannan kade ka da aka yi tunda zabin Allah ne alheri ne gare ka wannan al'amarin duniya kenan mun fahimci abin yawa sannan sai yace fal awfaqu lahu abinda yafi dacewa gare shi fi dalika an yashkura Allah shine gode ma Allah da ya kade shi daga wannan abu ويجعل الخير في الواقي يسني الخير ينا cikin abin da ya auku din ya dauka abin da ya auku din ba wai wanda yake so ba shine alheri ke cikin sa wanda Allah ya yadda ya auku li'annahu ya'lamu anna Allah ta'ala arhamu bil abdi domin kuwa shi mumini ya san cewa Allah yafi shi bawa tausayin kansa kun yadda da wannan ko ku yadda ba Allah yafi mu tausayin kanmu don haka idan kana son abu sai Allah bai so ba sai ya barka da wani abun daban wanda ba shi Allah yake so ba to ka yadda zabin Allah yafi maka sai kai hakuri domin Allah yafi ka tausayin kanka mai gaggawa mu karasa sai yake cewa min nafsihi wa fiye da kansa yace wa aqdaru ala maslahati abdihi minhu kuma Allah yafi iko akan maslahar bawan sa fiye da shi bawa din bawa yana ganin maslahohi shi gurgurdan abin da yake gani ne alhali bai san hakikanin yadda al'amuran suke ba bai san ko anan maslahar take ba ko ba anan take ba Allah kuwa ya san abin da ku sani ba don haka ashe ya san abu maslaha ne gare ka ya san alheri ne gare ka ya san abin da ke ba sharri bane fasadi ne abin da ke sharri ne don haka in ya zaban maka wancan ka kaddara cewa alherin ya zaban maka domin shi din ya fi ka tausayin kanka abun ba rikici a gane wannan yawa to shine sai yake cewa kuma wa a'lamu bi maslahatihi minhu kuma yafi ba wa sanin maslahar sa kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani kuku ba ku sani ba don haka in yace ku yi abu kaza to ku yi alheri ne gare ku kar ku ce ai akwai wahala ba za mu yi ba to la'alla wannan barin wahalar da kuka yi akwai sharri a ciki kun bar alheri mai yawa da kun aikata wancan abin da kun samu alheri wannan barin alherin da Allah ya ce ku aikata da kuka bar shi to wannan shine kuka zabi abin da ke la'alla shine sharri mun fahimci wannan ko Allah domin ya san abin da zai je ya dawo ya san komai sai ce fallaiqu bikum abin da ya kamata gare ku an tatamashau ma'a aqdarihi ku tafi tare da kaddarar Allah in Allah ya kaddara abu to ku yadda da shi ku tafi tare da haka sawa'un sarratkum aw sa'atkum sun faranta muku rai waɗannan abubuwan kaddara din ko ku sun munana muku in yazo da kyakkyawan abu ku yadda in yazo da mummuna ku hakura sai sai wallan ma kana al'amru to mu tsaya anan za mu tashi kan aya ta gaba wadda take magana akan lokutan da aka hana ayyaki a cikin su da kuma lokutan da ba a hana ba insha Allah darasin mu na gaba gobe sai mu tashi akan sa a dunkule dai mun ji fa'idojin wannan aya da dai abubuwa da suke da alaka da lokacin ya ishe mu da nan ambata mana fa'idojin wannan aya din na cewa mutun yayi hakuri da zabin Allah cikin al'amuran sa na duniya cikin al'amura kuma na umarni to yabi abinda Allah ya ce anan alheri yake kada yabi sabanin abinda Allah subhanahu wataala ya ambata domin zai hadu da sharri kuma sannan mun yi magana akan abinda ya shafi jihadi jihadi farilla ne na kifaya amma kuma a yana da ka'idoji yana da dokokin sa ga halin da yake wajaba ga halin da yake zama fardu ain ga kuma halin da har ma yakan haramta idan an samu rauni ga kuma cewa wajibi ne na shugabanni ba wajibi ne na mutane daidaikun sa ba muna fata Allah subhanahu wataala ya kara fahimtar da mu addinin sa Allah ya kara mana ilimi ilimi mai amfani ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thank you.